أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على النبي الكريم نبينا محمد بن عبد الله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بانغو دياغ الله سبحانه وتعالى da salati da sallama ga manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Muna ƙara godewa Allah subhanahu wa ta'ala a bisa wannan dama da ya bamu tsare da lafiya har muka kai wannan lokaci, inda shekara ta zagayo mana, muka shiga watan azumi na bana, shekara 1447 hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam, wanda muka dau azuminmu na farko jiya 1 ga watan Ramadan, wanda ya dace da 18 ga watan 2 miladiya 2026, wanda kuma a ɗabi'a wannan wata mai albarka idan ya kama wata ne na Alƙur'ani mai girma, domin a cikinsa ne Allah maɗaukakin sarki ya saukar da Alƙur'ani da ya ce shaharu Ramadan allazi unzila fihi alqur'an. To, kasancewar haka ya sa al'ummar wannan yanki suke karanta wannan Alƙur'ani da kuma bibiyar wasu daga cikin ma'anoninsa, don ya zamanto musu izina, ya zamanto musu abun tunatarwa, ya zamanto musu abun tattaunawa a rayuwarsu. Domin watan Ramadan wata ne na ibada, wata ne na komawa ga Allah subhanahu wa ta'ala. Ba wai Allah maɗaukakin sarki ya wajabta mana azumin Ramadan kawai don mu daina ci da sha ba ne kaɗai, a'a, sai don mu dawo mu gyara rayuwarmu da tsakaninmu da Ubangiji subhanahu wa ta'ala, mu gyara alaƙarmu ta jaddada don me Allah subhanahu wa ta'ala ya halicce mu. Yasa Allah maɗaukakin sarki yake kawo mana shi a duk shekara a wannan wata na 9, watan Ramadan. Kuma Allah maɗaukakin sarki ya gaya mana babbar hikima ko babbar manufa ta wajabta mana Ramadan shine mu dawo cikin masu tsoronsa, mu zamanto cikin masu tsoron Allah subhanahu wa ta'ala, wanda wannan tsoron Allah shi zai gadar mana da dukkan wani alkhairi da dukkan wani jin daɗi na wannan duniya da kuma ta gobe kiyama. Saboda haka ake so kowane mumini a cikin watan Ramadan ya nuna ma Allah subhanahu wa ta'ala ƙoƙarinsa da zaburarsa wajen komawa zuwa ga shi Allah subhanahu wa ta'ala ɗin. Shi yasa idan azuminka ya taƙaita a ci da sha ne ka daina, baka daina ƙarya ba, baka daina ciwa-ciwa ba, baka daina ha'inci ba, baka daina mugunta ba, da sauran mu'amaloli munana baka daina su ba, in kai ɗan kasuwa ne baka daina ha'inci ba, baka daina alhishu ba, baka daina tsawwalawa ba, da sauransu. In kai ma'aikaci ne a wajen aiki, haka ka jaddada alaƙarka da Ubangiji subhanahu wa ta'ala wajen amanar da ya baka a kan aikinka. Haka idan kai mai gida ne a wajen iyalanka, haka idan yaron gida ne tsakaninka da mai gidanka, da dukkan rayuwarka, a ce a Ramadan ya kawo maka wani sauyi da zai komar da kai zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala wajen kiyaye amanar da ya ɗora maka na matsayinka na bawa wanda yake son ya ganka wajen bautarsa. inda azumi bai bi flushing din rayuwarka ya maida ita rayuwa ingantacciya ba, to babu wani amfanin ganin Ramadan kai a wajenka. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa duk wanda Ramadan ya zo kuma ya wuce kuma ba a gafarta masa ba, to tirda wannan bawa a ce wai Ramadan ya zo har ya kare kai ba kai wani aiki na komawa zuwa ga Allah subhanahu wata'ala da har ka samu gafarar sa ba, to kai wace riba ka samu a matsayinka na wanda ya gara ba? Babu wata riba. Allah madaukakin sarki ya kare mu. Saboda haka azumin Ramadan azumi ne na jaddada alaƙar bawa da Ubangiji, kuma babu wani abu ko wani littafi da zai ƙara kusantar da kai zuwa ga Allah subhanahu wata'ala sai Al-Qur'ani. Al-Qur'ani ana so ka zamanto ɗaya daga cikin waɗanda suka iya karanta shi, suka haddace shi, suke kuma aiki da shi. In baka haddace ba, ka zamanto mai zama sauraron inda ake karanta Al-Qur'ani. Kar ka zamanto Ramadan ɗin ka yi ƙari a wuraren hira da majalisu da wasu abubuwa marasa amfani. Idan baka zamanto wannan ba, to ka zamanto mai sha'awa da so, amma dama bata samu ba. Amma kar ka zama minal ghafirin, wanda baya ɗaya daga cikin waɗannan. In ka zamanto haka, to kayi asarar rayuwarka a zuwan Ramadan. To kasancewar Al-Qur'ani littafin Allah ne da yake nusar da mu dokokinsa da ƙa'idojinsa, yake nusar da mu labaran waɗanda suka gabata suka yi aikin ƙwarai suka samu tsira ko ma wa azantu da su. A cikinsa akwai labaran mutanen banza waɗanda suka yi aikin banza suka halaka, ko ma ɗau iznamu ma kar mu faɗa cikin halin da suka shiga. Shi ya sa malamanmu suke koyar da mu Al-Qur'ani a dukkan watannin Ramadan a babin tunatarwa. Wa zakkir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah yake ka tunatar, tunatarwa na amfanar da mu ne, kuma Allah zai halicci aljanna mutum ba sai dan su bauta masa. Saboda haka ashe Al-Qur'ani abun a karanta shi ne a watan Ramadan. Annabi sallallahu alaihi wasallama yace mala'ika Jibril yana zuwa su yi karatun Al-Qur'ani a kowane wata sau ɗaya, amma idan Ramadan ya zo sau biyu suke sauke Al-Qur'ani. Kaga kenan wata ne da wanda Allah ya masa baiwa ta iya karanta Al-Qur'ani, to yi ƙoƙari ya samu kimiyya mai yawa na karanta Al-Qur'ani a cikin watan Ramadan. Kuma karatu mai ma'ana, karatu mai na ganewa, karatu na fahimta, ba kawai karatu na mun karanta mun sauke ba. Ba mu ma san me muke karantawa, ba mu ma san me muke yi ba. Garinka ne mu lada, sai ka ɓata lokacinka gaba ɗaya babu ladan. Kuma a wani gefen mu yi ƙoƙarin sanin ma'anonin abin da muke karantawa, don zai fi ba mu dama ta tadabburin me Allah subhanahu wata'ala yake gaya mana, har ma mu zo mu yi aiki da shi. Allah madaukakin sarki ya sa mu dace. Wannan karatu da muke yi mun ɗauko shi shekaru da dama, muna yi har zuwa yanzu. Tun daga suratul baqara muka gama ta, muka yi Ali Imran muka gama ta, muka yi Nisa muka gama, muka yi Ma'ida muka gama, muka yi An'am, yau muna cikin suratul A'raf wanda ita ma a watan bara na Ramadan karatunmu duka a ciki ya ƙare har muka zo dab da ƙarshen wannan sura. Muka zo aya ta 203 wanda yau insha Allah ta'ala za mu karanta daga aya ta 201 har zuwa ƙarshen wannan sura da ikon Allah subhanahu wa ta'ala. Saboda haka muna roƙon Allah ya mana jagora cikin abin da za mu karanta. Allah ya sa mu dace. Na'am.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهد من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون.
الله سبحانه وتعالى أتشكي وطنن آيوي نكر الشيكا فم كارنتاسو idan ba mu manta ba wannan sura suratul a'raf sura ce da take nuna gwagwarmaya tsakanin gaskiya da bata yanda Allah subhanahu wataala ya tsara rayuwa akwai daidai akwai abin da ba daidai ba akwai shiriya akwai bata Allah madaukakin sarki ya kaddaro waɗannan abubuwa biyu ne domin dan adam da aka halicce shi dan ya bauta wa Allah subhanahu wataala bautan ba ta yiwuwa sai in an gwawa masa waɗannan abubuwa guda biyu ga mai kyau ga bata ga shiriya ga bata ga mai kyau ga mara kyau ga daidai ga abin da ba daidai ba to sai kuma a gani kai din wanne zaka bi sai Allah ya sa maka hankali da zai tantance maka abin da yake daidai da wanda ba daidai ba gwargwadon koyarwar annabawan Allah daga nan sai a barka da wannan hankalin naka da aka shirya maka aka dora maka cewa ga daidai ga ba daidai ba shine wahadainahul najdain Allah yake nuna wa dan adam mun shiryar da shi hanyoyi guda biyu tariqul huda wa tariqul riwaya hanyar shiriya da hanyar bata sai ce fa man sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur wanda yaga dama ya bi hanya mai kyau yayi imani wanda yaga dama ya bi hanyar bata ya kafircewa Allah subhanahu wataala iyaka dai yawmal qiyama inna a'tadna lizzalimina nara mun tanadar wa azzalumai wanda suka kauce wa tafarkin mu in ji Allah mun tanadar musu wuta wacce shi kadai ya san irin bala'in da ke tattare da wannan wuta amma dai ya siffanta mana ya koya mana matakai matakai da zai samu furgice daga wuta kai ko fadin Allah da yayi game da dan wuta cewa la yamutu fiha wala yahya bai mutuwa a ciki balle ya huta kuma bai rayuwa rayuwa mai daɗi to kaga Allah kadai ya san irin rayuwar da dan wuta yake fama da ita shi yasa wannan sura ta zo take mana bayani irin gwagwarmayar da take faruwa tsakanin shari'a da bata. Allah ya fara aiko annabawa duk ya lissafa su bay bayan daya gurgurdan hali a cikin wannan sura. Tun daga kan Annabi Nuh alaihi salam, Allah ya ba mu labarin sa da irin gwagwarmayar da yayi a kasancewar sa farkon manzo da aka turo wa duniya. Daga nan sai Annabi Hud alaihi salam, sai Annabi Salih, sai Annabi Shu'aib, sai Annabi Lut, sai Annabi Musa alaihi salam. Duk waɗannan annabawan Allah ya ba mu labarin su a cikin wannan sura. Mun karanta su bara, mun ji kuma irin gwagwarmayar da ta faru da su tsakanin su da jama'ar su, da irin kangare musu da yayi da suka yi, da irin kuma hallaka su da Allah subhanahu wata'ala yi. Dan mu gane duk yawan ku, duk ƙarfin ku, duk ci gaban ku, duk wani abu da kuke takama da shi a duniyance, wallahi a wajen Allah ba komai bane ya gama da ku kuka saba masa. Domin mu ne muke, mu ƴan adam mu muke ganin wannan wani ci gaba da bunƙasa da buwaya, muke ga kaman ma me waɗannan ɗin ya fi ƙarfin Allah ya murƙushe shi, ko shi ma ya riƙa ji a karan kansa ya fi ƙarfin Allah ya murƙushe shi. To amma Allah ya kawo Annabi Nuh ya shekara 50,000 yana wa mutane wa'azi, amma a ƙarshe shi da kansa ya ce rabbi la tazar ala al-ardi min al-kafirina dayyara innaka in tazarhum yudhillu ibadaka wa la yalidu illa fajiran kafara. Ya roki Allah ya gama da su, kuma Allah ya gama da su, aka yi ruwan tufa ne ya gama da su, aka yi Annabi Hud da ya zo cikin Adawa, daga shi aka yi Annabi Salih cikin Samudawa, waɗanda waɗannan ba a yi al'umma masu ƙarfinsu ba, da girmansu, da buwayarsu, da jin cewa sun fi kowa. Amma haka Allah ya murƙushe su, aka zo aka yi Annabi Shu'aib, aka yi Annabi Lut, aka yi Annabi Musa alaihi salam, yanda ya yi gwagwarmaya da Fir'aun, Fir'auna da yake ganin ya fi kowa, ƙarshe ma yace ana rabbukumul a'la, ni ne ubangijinku mafi ɗaukaka. To ya nuna ya ɗaukaka, ya bunƙasa cikin lokaci ƙanƙani, Allah ya gama da shi. Kuma shi sunnar Allah dama wani lokacin in ka zama kangarare to yakan baka lokaci ya gwada ka ko za ka shiri ko ba za ka shiri ba. To haka aka zo bayan Annabi Musa alaihi salam a cikin wannan sura, sai aka shiga kissar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama, da yanda ya yi gwagwarmaya da al'ummarsa, da yanda yake kafa musu hujjoji da misalai, amma duk hakan bisa sun koma ga Allah subhanahu wa ta'ala ba. Allah maɗaukakin sarki yake ba wa Annabi sallallahu alaihi wa sallama labari game da kangararrun bayi, cewa ɗabi'arsu ne su duk lokacin da ake musu wa'azi kunnensu ya riga ya toshe, kamar yanda sunna ce ta kafiran farko tun zamanin Annabi Nuh, wanda idan yana musu wa'azi ja'alu asabi'ahum fi azanihi, sai su ɗau yatsunsu su sa a kunne su toshe, wastarshaw thiyabahum, su rufe kansu da kayan su da tufafinsu wai kar ma a gansu, wa aqarru, suka ci gaba da saɓawa Allah, wastakbaru istikbara, suka kafu suka yi girman kai mai tsanani, suka saɓawa Allah subhanahu wa ta'ala. To haka ɗabi'ar kafirai suke, domin me jagoransu mai ɗora su a wannan turba shi ne shaiɗan. Kuma ya roƙi Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya bar shi tun lokacin da ya kangare wa babanmu Annabi Adam, ya ce Allah ka bar ni har zuwa lokacin da 'ya'yan Annabi Adam za su ƙare a duniya. Allah yace an daga masa kafa an baka wannan damar amma dan me ya nemi wannan wallahi ba wai dan ya gyara ba ba dan ya shiri ba kuma Allah ya riga ya kaddara haka dan ya zama fitina wa banu adam to haka sunnar kangararru take zuwa shi dan ya rika musu wahayi yana musu yana ziga su Allah yace duk sanda aka kira su zuwa ga tafarkin Allah ba za su bi ba Allah yace ko ka musu wa'azi ko kai shiru ka sa musu ido kana kallon su su a karan kansu ba za su shiri ba Allah madaukakin sarki yace duk waɗanda suke riƙa kuma koma bayan Allah su mai da su tamkar Allah Allah madaukakin sarki yace su fa bayi ne kamar kowa in ka riki wani malami wani wali wani shehi wani mala'ika wani aljani dukkan su bayi ne na Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya ce ku kira su ku gani za su amsa muku inda gaske kuke yi Allah madaukakin sarki duka yana jan kunne yana nusar da manzo sallallahu alaihi wa sallama irin halin da kangararrun bayi suke amma duk da haka yayi hakuri yasa ai tun farko ya gaya mata wasbir kama sabara ulul azmi min ar-rusul kai hakuri irin hakurin da manyan annabawa suka yi annabi nuh alaihi salam yana cikin su annabi musa yana cikin su annabi ibrahim yana cikin su annabi isa yana cikin su kuma kowannen su ka duba tarihin sa ya yi gwagwarmaya da kangararrun arna amma haka ya yi haƙuri ya ci gaba da wa'azi har ya koma ga Allah subhanahu wa ta'ala to shi ma annabin ƙarshe da ya zo Allah maɗaukakin sarki ya nusar da shi wannan ya gaya masa cewa ya yi haƙuri ya jure domin me domin wannan shi ne turbar masu wa'azi turbar mutumin da ya kama tafarkin Allah in kana wa mutane wa'azi wasu malamai suka ce in kaga kana wa'azi mutanen ka suna son ka to wallahi kana tabo wuraren da suke so ne kawai amma in har zaka musu wa'azi tsakani da Allah to sai an samu masu fada da kai sai an samu masu yakar ka sai an samu wanda za su ce kai ka dame ko kuma alal aqalla su tashi su baka wuri ba za su saurare ka saboda wa'azinka damun su yake yi to kuma sunnar gaskiya kenan shi yasa in dai wa'azin Allah da gaske zaka yi to kai kanka mai wa'azin ma kana wa kanka da ka zo wurin laifinka kana ji a jikinka shi yasa ake so a rika karanta littafi a rika karanta alqur'ani a rika sanya hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ana karance su a haka ne za a gane tsumagiyar kan hanya za ta bigi babba za ta bigi ƙarami za ta taɓa mai wa'azi za ta taɓa waɗanda ake wa wa'azi amma wa'azi ne ka can konan kullum kana hasaso wasu ne ba ka hasaso kanka kullum kana tunanin wasu ne kai ba ka tunanin kanka to sai zama ka faɗa cikin a ta'murunan nasa bil birri wa tansawna anfusakum kuna wa mutane wa'azi su gyara ku kuma kuna mance kawunan ku ba sa gyarawa wa antum tatluna alkitab kuma kuna karanta littafin Allah Allah yace afala ta'qilu ba za ku yi hankali ba ku gane cewa wannan wauta ne to gaskiya ɗaya ce shine a sanya littafi a karanta a sanya alqur'ani a karanta anan kowa zai ji a jikinsa kowa zai gane sakon da ake so ya gane to shi sa Allah madaukakin sarki yake gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallama khudhil afwa wa'mur bil 'urf wa'rid 'anil jahiliyyin kai afwa ka zama mai haƙuri kai umurni da abu mai kyau ka kauce wa tafarkin jahilai ma'ana duk sanda kake wa'azi sai ka samu wanda zai zo gaban ka yace ƙarya kake ya zo gaban ka yace munafiki ya zo gaban ka yace kaza tunda annabi sallallahu alaihi wasallam an gaya mata an ce kai boka ne an ce kai makaryaci ne an ce kai fadan maganan ganin da take yi ma tsafi ne amma duk Allah yayi raddi akan wannan ya gaya wa mutane cewa annabi ba mahaukaci bane maganganun da yake yi ba waƙe bane ba sihiri bane da sauransu Allah yana bashi kariya Allah yana bashi support a duk lokacin da aka zo aka tunkare shi Allah yana gaya masa wannan saboda ya san zai fuskanci wato tsangwama daga al'ummarsa sannan Allah yake gaya masa cewa a duk lokacin da kake wa'azi shi dan ya zo maka da wani abu da zai kokarin kauda kai kamar yanda ya saba a dabi'arsa na kauda mutanen kirki daga hanyar kirki to ka nemi tsari daga Allah fasta'iz billah ka nemi tsari daga Allah domin Allah yana ji kuma masani ne akan dukkan abin da yake faruwa wannan matashiya ce dangane da wasu ayoyi na karshe da muka karanta su a cikin wannan sura a yau an karanta mana fadin Allah madaukakin sarki cewa innal ladhina taqaw idza massahum ta'ifun minash shaytani tadhakkaru fa idza hum mufsirun duk waɗanda suke tsoron Allah in dai sun kama tafarkin Allah subhanahu wata'ala tafarki nagari to idza massahum ta'ifun a wata ira'ar idza massahum ta'ifun duka magana ɗaya ne cewa idan wasu ɓangare na aljanu ko na shaiɗanu suka zo don su kauda su daga tafarkin Allah subhanahu wa ta'ala ta zakaru za su riƙa tuna Allah subhanahu wa ta'ala za su riƙa tuna cewa lallai-lallai Allah maɗaukakin sarki ya aiko manzo manzon kuma ya gaya musu saƙo don haka saƙon manzon shi ne daidai ba wannan shirman da shaiɗanu za su riƙa gaya mana ba fa izahum mufsirun to za ka gansu a kan tafarkin Allah subhanahu wa ta'ala suna bin hanyar Allah subhanahu wa ta'ala ba ta kaucewa daga tafarkin Allah subhanahu wa ta'ala saboda haka ka zamanto mai bin Allah sai ya baka kariya da zaran ka rabu da Allah sai makala maka shaiɗan yana walajiji da kai don haka ka lazimci karanta alƙur'ani da ka rabu da alƙur'ani Allah ya ce ƙayyadna lahu shaytanan fa huwa lahu qarin sai mu makala maka shaiɗan ke zamanto maka aboki na kusa wanda zai kauda kai daga tafarkin Allah Allah maɗaukakin sarki ya kare mu sai ce wa ikwanuhum yamuddunahum ƴan uwansu kuma mana ikhwanu man ikhwanu shayatin za su riƙa jan abokansu na mutane mana in ka bi tafarkin shaiɗan to ka zama abokin shaiɗan shaiɗan ɗin kuma sai riƙa ƙara ɓadda kai daga tafarkin Allah subhanahu wa ta'ala ya muddunahum fil khayr duk sanda kake so ka shiryu sai shaiɗan ya riƙa nuna maka cewa ai ba nan bane hanyar da ta dace hanyar da ta dace shine hanyar da muke kokarin dora ka akai ba za ka gane ba hanya ce ta gari ba za ka gane ba hanya ce ta kwarai in mutumin da yake kiran wani zuwa barna kokari yake gaya masa hanyar ce daidai kuma ya kasa gane cewa barna yake dora mutane ko kuma ya sani amma shaidan ya sa ya kangare وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون إذن سنا برنا أكا جاكن ننسو سيسو شيء أي مو أهنية شريا موكي أي أهنية تغري موكي جارا موكي بذاك غاني بني أبن دي ديني تو الله تكالي مو بيقبن إرم ونن هنية تنهكا وإخوانهم yamuddunahum fil ghayr yati thumma la yuqsirun amma ka sani cewa ba ta gajiyawa su shedanu din duk sanda suka umurce ka da barna kai yake su kai isti'aza ka nuna ka koma ga Allah su kuma ba za su gushe ba sai sun sake dawowa kisa wani malami yake cewa bai ga halitta mara zuciya irin shedan ba domin shi duk lokacin da zaka nemi tsari da shi da zaka tsine masa da zaka guje shi kar ka dauka zai gudu wallahi ko ya dan daga kafa sai ya dawo ko ya daga masa kafa sai ya dawo shi sa Allah madaukakin sarki yake tabbatar mana da cewa ba mu da makiyin da yake shedan inna shaytana lakum adu fattakhiduhu aduwa shedan fa makiyinku ne ku rike shi maki shi ya gaya wa Allah a gaban Allah saboda an tsine masa ya ki wa annabi Adam sujada yace fa bima aghwaytani yace ya Allah saboda ka wulakanta ni saboda Adam to la aqudanna lahum siratakal mustaqim zan je in zaune mai in zaune masa da shi da zuri'arsa duka akan hanyar nan madaidaiciyar da za su komar da su aljanna to zan zauna a wajen summa la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wa la tajidu aktharahum shakirin wannan alƙawari ke danye a gaban Allah zan zo musu ta gaba ta baya ta hagu ta dama yace wallahi da yawan su ba za ka samu masu gode maka ba mana ma ti maka bautar da ta dace kada duk wannan tambihi Allah yake mana yake nuna mana cewa ga fahalin shi dan ga alƙawarin da yayi ga kuma ƴan uwansa shayatin su ma suna zuga mutane Allah madaukakin sarki a wani wajen ai yace alam tara anna arsalna ash-shayatin 'ala al-kafirin ta'uzzuhum azza shin baka gani mun tura wa kafirai shedanu wadannan shedanun suna damun kafirai matukar damu mana suna matsa musu in suna so su shiryu sai kai zaka bi hanyar Muhammadu zaka bi hanyar mara kyau zaka tabe da sauransu kamar yanda yanzu ƴan bid'a suke iyayen su su hana ka bin sunna da tafarkin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ko haka dabi'ar lalatattu take in Allah bai so su da shari'a ba haka za su ta fada da shari'a to amma abun a hannun Allah yake Allah madaukakin sarki ya sa mu dace sai Allah yake wa idza lam ta'tihim bi aya qalu laula jtabaitaha Allah yake ya Muhammad duk lokacin da ka zo musu da wata hujja daga Allah subhanahu wata'ala su a wajen su cewa za su yi wannan ayar me yasa baka zabu su wane da wane ka je ka gaya musu ba mana suna ma tunanin ayoyin na su wane da wane ne wasu ayoyin in sun sauka na su wane da wane ne mana sai wanda suke ganin ya dace a je a gaya masa shi ai kamata a gaya masa kaman kai ne kana wa'azi sai wani ya dubi wani danginka ko wani dan uwanka da ya lalace sai ya ba ga lalatattu nan ba a gindinka a gidanka a danginka me yasa baka je ka musu wa'azin ba to nan dabi'a ce ta kafiran farko harka ce ta shedanu tun na farko ita gaskiya sunan ta gaskiya daga gun kowaye ta fito kuma kowaye a karkashin sa lalatacce Allah yake yukhrijul hayya minal mayyit ويخرج الميت من الحي الله yana fitar da rayayye daga matacce mana gidanku matattu ne sai a zakulo ka ka zama rayayye mutumin kirki kamar yanda gidanku mutanen kirki sai a zakulo ka ka zama matacce mara amfani Allah duk yana yin haka kuma ya bada misali ga annabawa ma wadanda su ne wato zababbun bayinsa wani annabin ƴaƴansa ne suka lalace wani annabin matansa ne suka lalace wani annabin iyayensa ne suka lalace
duk dan ka gane Allah na tsara abubuwan sa ne yanda ya ga dama. Wasu malaman kuma suka ce laulaj tabaitaha, me yasa kai da kanka baka kirkiri ayar ba, kake karku kake jira a baka. Sai Allah ya ce kul, ka gaya musu ya Muhammad, innama attabi'u ma yuha ilayya ila ilayya min rabbi, inna bin abinda Allah ya aiko min ne na wahyi, ni banda cewa banda ta banda nawa. Shi sa addini ba na kowa bane, na Allah ne. Ba wanda ya ise maka kaba ba da addini, mu ba wanda ya ise kawo maka wani abu da sunan addini, matukar ba Allah da manzansa ne suka ce masa addini ba. Ko min kin abun a idan duniya a wajen Allah batacce ne. Shi sa kake ai daukan addinin ka daga wajen wani da zai karanto maka tatsuniya ko mafarki. Annabi ya riga ya tafi, ya bar komai lokacin da zai hajjatul wada', sai da yayi sumarin addinin nan gaba daya. Duk abun da ya faɗa kuma sai ya tambayi sahabbansa, ala hal ballagt, shin na isar? Za su ce bala. Sai ce Allahumma fashhad, ya Allah ka shaida. Har ya koma ga Allah, amma wani yau sai zai ce maka yayi mafarki, annabi ya zo ya koya masa wata ibada. Wannan shi kansa cin mutuncin annabi ne, da jingina shi da ƙarya, cewa ya ware wasu, ya yi ci amana, ya bar wasu abubuwa na addini, yana zuwa ya gaya ma wasu suna bacci sai ya tashe su ya gaya musu. Ya ware su, su ne ƴan aljanna, ya bar sauran jama'a kuma su mutu su shiga wuta kira. To annabawa ba haka suke ba. Duk abin da ka gani a bacci na ibada aka ce ka yi kaza da kaza, kuma baya cikin alkur'ani da hadisi, wallahi shedan ne ya zo ya gaya mata, ba annabi ba. Allah ka kiyaye mu. Ya ce kul innama attabi'u ma yuha ilayya min rabbi hadha basair min rabbikum wa hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun. Yace wannan su ne hanyoyi da Allah madaukakin sarki ya aiko mana da su zamanto mana shiriya da rahma ga waɗanda suke da imani. In kana da imani kana san bin hanyar Allah, to ka bi alƙur'ani da hadisi. Shi sa Allah yake wa idza quri alƙur'an, a duk lokacin da ake karanta alƙur'ani, fastami'u lahu, ku saurara, wa ansitu fi shiru la'allakum turhamun, za ku iya samun rahma in kuka bi wannan tafarki. Idan liman yana karatu, kana jin karatun liman, ka saurara. Idan ana karatu a ko'ina ne, a fili ne, a kaset ne, ka saurara. Kisa malamai suka ce baya cikin saurarawa, ana karatu kana bi, to me kake yi kai? Ko ya kake yi, ko kuma a'a kana nuna ka iya ko wani abu makamancin wannan? A ka'idan karanta alƙur'ani ka ji kuma ka saurara. Fastami'u wa anfitu, sai an haɗa wannan abu biyu, ka ji ka saurara. Akwai ji amma ba na sauraro ba, kana sabgoginka, kana wasu shagaltu da wasu abubuwanka, ana kuma karanta alƙur'ani, kaga ka sanya shi ne ya zama wani abu na daban, amma ba abun wa'azantuwa a gare ka ba. Idan har kana so ka wa'azantu da alƙur'ani, to in ana yinsa shiru za ka yi, kana kuma ji, wanda baka fahimta ba ka tambaya. Allah ka ba mu ikon sauraron alƙur'ani, sauraro na gaskiya. Allah ya ce wazkur rabbaka fi nafsi, a ƙarshe Allah ya ce ka ambaci Allah a cikin ranka, tazarru'an, kana mai ƙanƙan da kai, wasifatan, da kuma yi ƙasa-ƙasa. Ba a ce ka yi shi a zuci ba, a'a ka yi shi ƙasa-ƙasa, kuma da ƙanƙan da kai. Shi ne a gaba yake wa dunan jahri na tsawo, ba tare da hargowa ba. Yanda za ka ga wani yana ambaton Allah, sun harbowa da hayaniya da ihu da rikicewa wai duk zabura ce dan ambaton Allah alhali a cikin alqur'ani Allah madaukakin sarki ya gaya mana allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi zikrillah wadanda suke da imani su ne zukatansu kuma take suke samun nutsuwa wajen ambaton Allah ala bi zikrillahi tatma'innu alqulub sani cewa da ambaton Allah zukata suke samun nutsuwa sai ga wani a ce maka wai yana ambaton Allah har ya tsuma ko ya fadi an zo ana masa fifita wallahi bai ambaci Allah yanda Allah yace a ambace shi ba in ka ambaci Allah ba kai ba firgici ba kai ba dimuwa ba kai ba tsuma wai dan ka ambaci Allah sai dai a ganka cikin nutsuwa da kwanciyar hankali kuma ana so ka riƙa yin hakan bil gudubi wal asa da safe da kuma maraice wala takum min al ghafilin da ka rabu da Allah baka ambatonsa to zaka zamanto cikin gafalallu cikin rudaddu wanda shine muka samu kanmu a ciki mun saki Allah mun kama labarai wani da labarin BBC ya kubce masa wallahi gara sallah ma ta kubce masa kuma haka zai ji labarin haka zai kuma dau awoyi yana bakin ciki dan ya ji wani labari mara dadi tun muna yara haka muka san labarin bibi banda jirgi ya fadi banda an kashe wasu banda an yi harba harbe banda an ba abinda zaka ji a ciki a kasar ka inda baka san wani barna ta faru ba za su je su kwakwalo shi su gaya ba inda wani manyan zalunci na shugabanni za su kwakwalo shi su gaya ma da ka ji kai kuma ka imauce ka rikice ka firgice a wunin ka kasa komai da zikirin Allah kai za ka samu nutsuwa ka kai sabboginka na rayuwa ka kuma ci gaba da bautan Allah wannan shine wa man ya'shu an zikrir rahman duk wanda ya juya wa ambaton Allah baya mutayyib lahu shaytan Allah ce za mu makala masa shaytan wa huwa lahu qarin ya zama wanto masa tight friend Allah ya kiyaye Allah a karshe ce innal ladhina inda rabbika la yastakbiruna an ibadati lalle wadannan da suke tare da kai mala'iku kenan da suke sama ba sa girman kai wajen yi wa Allah bauta ashe Allah bai yi dan adam a doran kasa dan wai yana buƙatar masu yi masa bauta bane domin yana buƙatar masu yi masa bauta mala'iku kadai sun isa domin su ne ya ɗabi'antar da su a me la ya'suna Allah ma amarahu wa yaf'aluna ma yu'maru su mala'iku ba taɓa saɓawa Allah ba ba su ma san saɓo ba su duk abin da aka sa su shi suka sani duk abin da ake so su yi shi suka sani sawa'un wannan abin a gunka yana da kyau ko ba yi da kyau yau an ce mala'ika ya hana ka to ba zai taɓa baka ba ya dake ka ba zai taɓa tausayinka ba kamar yadda an ce ya baka ba zai taɓa ma kyashi da hasada ba ya maka karamci ba zai taɓa kinyi ba ya dinga ma kenan kin haka shi bai san kishiyar abin da aka saki ba suna nan suna yi wa Allah subhanahu wataala ibada wa yusabbihunahu suna yi wa Allah subhanahu wataala tasbihi wa lahu yasjudun kuma suna yi wa Allah subhanahu wataala sujada saboda haka mala'ikun nan suna da dimbin yawa Allah shi ya san yawansu kuma suna masa bauta kuma ba za su gajiya ba ila yawmin qiyama Allah madaukakin sarki ya sa mu dace a nan ne wannan sura ta kare suratul a'raf za mu kuma mu shiga suratul anfal insha Allah ta'ala a gobe idan Allah ya kai mu abinda muka yi daidai Allah ka ba mu ladansa wanda muka yi kuskure Allah ka yafe mana Allah muna roƙonka yanda muka soma lafiya Allah ta samu ci gaba lafiya mu kammala lafiya Allah ta samu na daga cikin wadanda Ramadan zai musu rana Allah muna roƙonka kada ka sanya mu cikin wadanda Ramadan zai zo ya kare ba tare da an gafarta musu ba Allah muna roƙonka kai tsare mana rayuwa abinda muka yi daidai Allah ka ba mu ladan sa wanda muka yi na kuskure Allah ka yafi mana rabbana atina min ladunka rahma وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين